وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساكي سادوا أولا نمتي من البركة نران الجمعة أولا مسلاتي من تارن البركة عثمان ابن عفان لكينا نقدن كيا يومنا 23 بوت الربيع الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دليه دا أربعين دا هدو واندا كميك غير دا شاتقس بوت شاتقس ya tarbu biyu da 22 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati ali imran wanda wannan shine darasin mu na 17 cikin tafsirin wannan sura kuma muna cikin tafsirin sura a aya ta 18 a cikin wannan sura kafin mu shiga akwai rashe-rashe da aka yi mana a wannan majalisi na yawa akwai ɗaya daga cikin mazowa wannan majalisi wanda ake tare da shi ko yaushe Dr. Ado Hamza Soran Dinki Allah ya masa rasuwa ranar Litinin da ta gabata hakanan akwai babbar ɗaya daga cikin manyan ƴaƴan Alhaji dan Asabar Sarki wanda shi ma koyaushe muna tare da shi a wannan majalisi akwai babbar ƴarsa da ta yi fama da rashin lafiya shekara da shekaru ita ma Allah ya mata rasuwa ranar Laraba da ta gabata hakanan akwai dan uwa Dr. Rabi Umar Rijal Lemu shi ma Allah ya wa ƴarsa rasuwa jiya Alhamis don haka waɗannan duka mu sa su cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makwantansu ya haskaka kabarinsu Allah ya yalwata kaburburansu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyuka da kwarai da suka yi Ubangiji ya yafe musu kurakuransu Allah ya sa aljanna ce makomarsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu wanda suke marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu kafin mu shiga har ila yau akwai jan hankali game da sha'anin ƙasa ƙasar mu tana buƙatar addu'o'i na alkhairi da zaman lafiya da samun kwanciyar hankali da walwala Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mata abubuwan da suka dabebeye ta tun daga abubuwan da suka shafi tsaro abubuwan da suka shafi siyasa da tattalin arziki muna buƙatar addu'a ko da yaushe kada mu gajiya kada kuma mu yi wasa da wannan bangare na addu'a ba mu da abin da ya kai shi kasan mu tana buƙatar addu'ar mutane waɗanda suke na ƙwarai managarta cikin lokuta daban-daban da zamu bauta wa Allah zamu kaddamar da wani aiki na bautar Allah sanya wannan ƙasa cikin addu'a abubuwan da suke damun mu na rashin tsaro kashe-kashe da sace-sacen mutane da zubar da jini da abubuwa dai waɗanda suke addabar wannan ƙasa shekara da shekaru Ubangiji ya kawo mana ƙarshen su Allah ya yi mana Allah subhanahu wata'ala ya sa abinda wannan ƙasa take fuskanta na zaɓe da yake doso mu Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a yi shi a cikin kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shuwagabanni na ƙwarai mu yi ƙoƙari dukkan wani abin da zai tabbatar da zaman lafiya a ƙasa mu ci gaba da yinsa duk abin da muka san cewa zai kawo tarnaƙi da tashin hankali mu guje shi ƙasar mu tana buƙatar wannan a cikin 'yan kwanakin nan jami'an tsaro suna samun nasarori wanda aka jima a baya ba a samun su a fagen yaƙi da ta'addanci da yaƙi da miyagun mutane a shirarai muna ganin kuma muna jin labaruka masu daɗi to muna fatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da ba su nasara
amin
cikin wannan gwagwarmaya da suke yi
amin
Ubangiji ya tabbatar da rigadugan su
amin
wadanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya nufa da shiriya cikin wadannan mutane fadararru Allah ya shirye su
amin
ya da su cikin hayyacin su
amin
cikin hankalin su
amin
wadanda kuma ba za su shiryu ba Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su
amin
duk wani abin da zai kawo tarnaki ko tashin hankali Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya dakatar mana da shi
amin
Allah ya kade mana da shi sawa
amin
mun san shi mun gan shi ko mun san shi ko mun ji shi ba Allah ya mana maganin sa
amin
abinda aka ce ya faru abin nan na din ko dan kade ne
masarautar
masarautar rano kuma aka ce shi mai martaba sarkin rano ya dau mataki akan wannan to muna masa godiya kuma muna masa addu'a ta alkhairi
amin
kuma haka ake son shugaba duk sanda aka samu wani abu ya taso wanda zai iya kawo ta hatsaniya musamman hatsaniyar addini babu abin da yafi wato matsala irin rigima ta addini kowace rigima akan iya cawo kanta cikin sauki a cikin dan kankanin lokaci amma banda ta addini saboda duk abin da ya shafi addini to mutane suna yin sane ko a rai ko a mutu akan harka addini mutum zai yadda komai ya salwantar salwantar da dukiyarsa salwantar da rayuwarsa indai abin da ya shafi addini ne shi yasa dukkan wani abin da zai taba zamantakewa ta addini ta zaman lafiya ya kamata a yi saurin daukan mataki wajen dakile shi saboda abin da ta masarautar rauni ta yi anan sun kyauta kuma haka ya kamata koyaushe a samu shugabanci irin wannan da zarar aka ce ga wata matsala tana kunno kai to kowane ne a cikin ta ya kamata a taka masa duki kada a bar shi ya ci gaba da yin haka ba a san inda kuma abin zai take ba Allah ya musu sakai da alkhairi Allah ya ƙara tabbatar da rigadugan su
amin
Ubangiji ya musu jagoranci mai kyau waɗanda kuma suke kokarin su ga cewa sun kawo hattar naki da tashin hankali Allah ya mana maganin su
amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الله يا شهد جوا باب أبو بوتال يا سيشي والملائكة ملائكو ما هكا وأولو العلم لما أبو تعلمي قائما بالقسط ينا بالقيد آدلتي لا إله إلا هو العزيز الحكيم باب أبو بوتال يا العزيز إلا هو سيشي العزيز مبواي الحكيم ونيم حكيمة وانا آية مفارة تفسير انت ساتن دي قباتا من يما قنا أبنى أكي نفي دا شيدا دا الله سبحانه وتعالى يي دا كنسا نتي وبابا أبو بوتالة اسكيا سيشي تندى قلوة كتن دي أيكو النباوة يسو كرد دي تتفاي أتي كرد تتفاي دي يسو كروة النباوة يبين كالي تكسا da cancantar abauta masa shi kadai ya tsayar da dalilai akan haka wannan shaida ce da yawa kansa da kansa cewa shi kadai ne abun bauta haka nan kuma ya kafa shaida akan shi kadai ne abun bauta ta hanyar dalilai na gani a ji da Ubangiji Subhanahu wataala ya ajiye a bayan kasa ayoyin da Ubangiji Subhanahu wataala ya halitta wanda ido yake gani a ban kasa ko a sararin samaniya na halittu manya manya da Allah yayin wadanda dukkanin su shaida ce kwara da take tabbatar da cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah saboda haka wadannan hanyoyi guda biyu da Allah subhanahu wataala ya kafa shaida da su hanyoyin littattafai da ya saukar da furucin da annabawansa suka yi ta hanyar wahayi da ya musu da kuma hanyoyin wato halittu da Ubangiji subhanahu wataala yayi ayoyin da ya sanya a cikin halittunsa na sama da ƙasa da halittu halittar dan adam da ta dabba dukkan wani abin halitta wadanda dukkanin su suna shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan sune hanyoyin da Ubangiji Subhanahu wataala ya tabbatar da wannan sannan Ubangiji ya ce wal mala'ikatu haka nan mala'iku ma su ma sun ba da shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce lakinin lahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida lakinin lahu yashhadu bima anzala ilayka sai dai Allah kuma Allah yana shaida abin da ya saukar maka anzalahu bi'ilmihi cewa ya saukar da shi da ilimin sa wal mala'ikatu yashhadun kuma mala'iku suna shaidawa wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zanto bi shaida Allah subhanahu wataala ya gabatar da ambaton mala'iku akan ambaton ulul ilmi wato masana aka ambaci shaidar mala'iku kafin ambaci a ambaci shaidar wadanda Allah ya ba su ilimi saboda me kamar yanda Abu Hayyan a cikin littafin sa Al-Bahrul Muhit yake faɗa saboda ilimin mala'iku ilmun ne zaruri a koyaushe tunda Allah subhanahu wataala ya halice su suke da yaqini ba su da kokonto ko kadan cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta tare da shi babu wanda ya cancanci a bauta masa sai shi kadai sanin su da wannan shaidar sani ne wanda yake zaruri ba sa buƙatar a sanar da su da wannan Allah subhanahu wataala ya halice su kamar yadda ya halice ka da numfashi da buƙatar ci da sha ba za ka rayu ba sai kana numfasawa kana ci kana sha to haka nan ubangiji ya halice su da wannan ilimin da cewa shi kadai ne babu abin bauta da gaskiya sai shi sabanin mu ɗan adam ubangiji subhanahu wataala yana sanar da mu mukan samu wannan ilimin ta hanyar lura ta kuma mukan samu shi ta hanyar iktisab wato mukan samu shi ta hanyar nazari da duban dalilai da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a bayan ƙasa waɗanda suke mana jagora zuwa ga mu samu irin wannan yaqini sabanin mala'iku su tintintini haka halitta su take kuma ba za su iya kaucewa wannan ilimin ba sabanin dan adam shi yasa aka gabatar da shaidar su akan shaidar dan adam Allah ya ce wa ulul ilmi da masana ma'abuta sani waɗanda suka san Allah subhanahu wataala suka san Allah subhanahu wataala sani na gaskiya sani na haƙiƙa sannan suka san shari'ar Allah subhanahu wataala wanda ya aiko annabawansa da shi da ita sannan kuma suka san abin da ya wajaba ga Allah subhanahu wataala waɗannan masu irin wannan ilimi su ma sun tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sun tabbatar da haka a zukatansu sannan kuma bayaninsu ya tabbatar da haka sannan sun sanar da mutane wannan sun tabbatar da haka a zukatansu cewa Allah shi kadai ne abin bauta sannan sun bayyana wannan a rubuce sannan kuma sun karantar da al'ummarsu wannan wannan shaida ce da masana suka yi da cewa babu wannan babu abin bauta da gaskiya sai Allah suwa ne ake nufi da ulul ilmi suwa ne ake nufi da ma'abota ilimi waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su irin wannan girma har ya haɗa shaidarsa da shaidar mala'iku da tasu guri guda suwaye suka samu wannan matsayi suka zama cikin masu ba da shaida akan kadaitakar ubangiji subhanahu wataala shi kadai waɗanda Allah subhanahu wataala yake nufi da masana ko kuma ma'abota ilimi anan su ne waɗanda suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala da hujjoji ƙarfafa suke tabbatar da kadaitakar ubangiji subhanahu wataala da hujjoji ne kan abin nan kan shakka wanda suke kuma tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne mahaliccin da ya cancanta a bauta masa babu wani mahalicci sai shi babu wani wanda ya cancanci a bauta masa sai shi kadai waɗannan kuma sun kunshi annabawa sun kunshi sauran mu'minai daga cikin mabiyansu sun kunshi annabawa da kuma sauran mu'minai daga cikin mabiyansu saboda haka kace ulul ilmi ma'abuta ilimi to ana nufin waɗannan waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su sanin Allah subhanahu wataala da hujjoji ƙarfafa da suke tabbatar da samuwarsa da kadaitakarsa da cancantar abauta masa shi kadai suka tabbatar da wannan ta hanyar ambaton hujjoji na yankan shakku waɗannan su ne ulul ilmi da Allah yake magana a kansu al-kashshaf ibn az-zamakhshari a cikin al-kashshaf ya yi kokarin ya karkatar da ayar cewa ulul ilmi ana nufin mu'tazila wato malaman su na mu'tazilawa to amma malamai sun yi watsi da wannan batu nashi yana cewa waɗanda suke ulul ilmi sune waɗanda suka yadda da tauhidi suka yadda da al'adi tauhidi annan yana nufin wato korewa Allah sifofi sannan kuma al'adil yana nufin korewa ubangiji subhanahu wata'ala kaddara cewa waɗanda suke da irin wannan aqida sune ulul ilmin da Allah yake nufi to amma wannan ba shine gaskiya ba ulul ilmi da ake nufi masana Allah subhanahu wata'ala da suka san shi da sifofinsa suka san dalilan da suke tabbatar da wannan anan ambatan ulul ilmi masana ko ma abota sani a cikin jerin gwanan waɗanda suka kafa Allah ya kafa su shaida akan kadai takarsa akwai nuna wato falala ta fuskoki daban-daban ga malamai waɗanda Allah ya ba su sanin Allah wannan fadar su a cikin jerin gwanan waɗanda suke ba da shaida akan wadaniyarsa dalili ne ko kwara da yake nuna girman wato falalar malamai waɗanda suka san Allah fuska ta farko ubangiji subhanahu wataala ya kebance su cikin mutane ya kafa shaida da su ko ya ambace su cewa su ne masu shaida akan mafi girman abin da za a bada shaida akan sa shine tauhidi kaga shi kansa wannan alama ce da take nuna girman masana Allah malamai a cikin al'umma haka nan abu na biyu ubangiji subhanahu wataala ya gwama shaidarsa da tasu da ta mala'iku wuri guda Allah ya hada shaidarsa sannan ya ambata mala'iku sannan tasu to ko wannan kadai ya ishe ya bayyana falalar malamai masana Allah sannan abu na uku ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da ilimi ya danganta su zuwa ilimi yace wa ulul ilmi jama'a abota ilimi domin me domin su ne suka sifantu da ilimi na hakika don haka shi kansa wannan falala ce ubangiji ya sifanta su da cewa masana ne ilimi wato masu ilimi ne duk wani wanda yake ganin shi masani in ya dubi wani yace wani masani ne to babu shakka wannan falala ce gare shi saboda wanda ya sani ya san abin da yake yi ya dubi wani yace shi ma masani ne to bare kuma Allah subhanahu wataala wanda ilimin sa yake da kowa babu wanda yake kwatanta ilimin sa da ilimin wani mahaluki Khadir yana gayawa Annabi Musa alaihi salama kissar tafiyar su da suka yi lokacin da wani dan tsuntsu ya zo wani bakin wani teku ya tsatsagi ruwa ya tashi shine yake cewa kwatankwacin ilimina da naka da aka kwatanta shi da Allah subhanahu wataala bai fi abinda wannan dan tsuntsu ya tsatsaga a cikin wannan wato makikin teku ba to wannan idan har za a kwatanta abu da hankali zai iya fahimta ne da wuri amma abin ya mafi karfin haka kwarai da to dan a kwatanta maka a ce dan tsuntsu ya tsatsage wani abu a teku ya tashi a ce ilimin Annabi Musa da ilimin Khadir duk bai wuce wannan dan tsatsagar da suka yi ba a cikin ilimin Allah to kuma shi Allah da kansa ya shaida a cewa wasu wani masu ilimi ne kaga wannan kadai ya ishe su halala sannan abu na hudu Ubangiji subhanahu wataala ya sanya su a matsayin masu shaida kuma shaidar su ta zama abin lizumtawa kowa da kowa ya umarci kowa da kowa ya rungumi wannan shaidar da suka yi sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya zama dole kowa ya rungumi wannan shaida ya aiki da ita wannan kadai ya ishe su falala sannan abu na biyar Ubangiji subhanahu wataala wato da ya zabe su zama masu shaida wannan kadai yana nuna tazkiya gare su wato yana nuna kyakkyawan yabo da ya musu da wanke su da yayi daga dukkan wata irin tuhumar da za ta sirri da shaidar su sauraka wannan kadai ya isa ya nuna cewa adalai ne a gurin ubangiji domin babu wanda ake sanyawa ya zama mai shaida sai adalai wanda aka yarda mai gaskiya ne mai amana ne ba zai ci amana ba zai faɗi ƙarya ba to Allah ya zaɓi ulul ilmi ya sanya su zanto masu shaida akan wani al'amari babba alama ce ta cewa adalai ne a wurin sa wannan tsarkakewa ce wato tazkiya ce suka samu wanda take mai girma sosai abu na shida ubangiji subhanahu wataala ya kafa su shaida akan mafi girman abin da ake bada shaida akan sa shine tauhidi babu wani abin da za a bada shaida akan sa da yake tauhidi kadai ta ubangiji subhanahu wataala da bauta sai aka dauko malamai a cikin waɗanda za su bada shaida akace suna ciki to babu shakka wannan yana nuna girman sha'anin su domin wanda yake da girma na isa kuma zai bada shaida akan wani al'amari mai girma to babu shakka zai dauko babbar shaida babba ne shi sannan kuma akan babban al'amari zai bada zai kafa shaida to ba zai kawo jigale jigale shaida ba zai kawo kwakwara shaida mai girman gaske to sai Allah ya dauko malamai cikin waɗanda ya yarda su zama shaida shaidarsa akan wannan babban al'amari sannan abu na bakwai ubangiji subhanahu wataala a cikin maganarsa sai ya dayanta fi'ili na shaidar bai dangana wa kowa shaidarsa ba sai ya ce shahidallahu shahida ɗaya ce ta zo aya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bai ce shahidallahu wa shahidal mala'ikatu wa shahidal ulul ilmi ba a rarraba kalmar shahida ba sai zama kalma ce daya wanda zai nuna maka karfar alakar da take tsakanin shaidar waɗannan da Allah ya sanya da shaidarsa akwai karfar alaka ta yadda ba za ka iya rabe shaidar Ubangiji da ya bayar akan wahdaniyar sa da kuma shaidar waɗannan da Ubangiji ya ambata to kaga ku wannan kadai ya isa nuna maka girman sha'anin waɗannan malamai ko masana Allah da Ubangiji subhanahu wataala ya kafa shaida da su saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya zabe su su zama shaida sannan kuma ya sanya su firci da wannan shaidar sannan kuma ya sanya su su ne masu koyar da wannan shaidar masu koyar da kaddaitakar Allah subhanahu wataala masu koyar da tauhidi saboda haka su ne masu ba da shaida ta hanyar ikrarin da suka yi da itirafi da kuma gaskatawa da cewa Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta da imanin da suka yi da haka sannan abu na takwas dukkan wani wanda ya samu shiriya a dalilin wannan shaidar tasu ya yarda da gaskiya ta cewa Allah ɗaya ne saboda wannan shaidar da suka tsayar da ita to suna da kwatankwacin ladansa suna da kwatankwacin ladan wanda ya shiriya da wannan shaidar da suka bayar yayin da malamai suka tsaya tsayin daka wajen karantar da tauhidi karantar da kadaita Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amari tsawatarwa akan dukkan wani abin da ya kishiyanci tauhidi dukkan wani abin da zai ja mutum zuwa ga shirka dukkan wani abin da zai ja mutum zuwa ga kafirci suka tsayu wajen tsawatarwa da kuma kirantar da mutane tsantsan tauhidi to babu shakka dukkan wani wanda ya shiriya ta hanyar bayanansu to suna da ladansa haka nan dukkan wani wanda zai shiriya ta hanyar waɗanda suka shiriya ta hannunsu suna da ladansu kaga wannan shine hakikanin networking marketing da ake cewa wanda duk ya shiriya ta hanyarka shi ma ya sanar da abin da ya sani ta hannunka ya sanar da wani shi ma ya shiriya to ladan da zai samu kai ma kuma za ka samu to haka abin zai yi ta tafiya zai ta tafiya wanda ba a san ƙarshensa ba shi yasa ka yi sanadiyyar mutum guda ɗaya ya gane addinin Allah ba ƙaramar riba bace a rayuwarka la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min umurin na Allah ya shirye da mutum ɗaya a sanadiyyarka nabi yana gaya sayyidina Ali Allah ya shirye da mutum ɗaya a sanadiyyarka ya fi maka jajayen raƙuma da za a baka wato ya fi maka kowace irin dukiya da za ka samu saboda wannan shiriyar da zai samu ta hanyarka to duk sanda ta yi na so zuwa wani to kai ma kana da kamashi a ciki kamar yadda in ka zamo sanadiyar batan wani ko lalacewar wani to haka wannan kamashi na zunubi zai yi ta binka har Allah ya daɗe ƙasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam na farko har yanzu dan adam na farko da ya sunnanta kisa dan annabi adam na farko da ya sunnanta kisa ta hanyar kashe dan uwansa to duk sanda aka samu kisan kai to sai ya samu kamasho na wannan kisan kai har alkiyama ta tashi to wannan illar kira zuwa ga mataki nan kamar yadda wancan yake alkhairi na kira zuwa ga gaskiya na kai sanadiyar wani ya shirye ta hanyar karantarwarka ko ta hanyar taimakawa mai karantarwar akan karantarwarsa duk abin da zai samu ta ciliya ta wannan hanyar da kana da kamashi a cikin wato kana da wato wani kaso a cikin samar da wannan hanyar to kana da wannan kamashi kuma to kaga babu wadanda za su samu wannan cikin daidaikun al'umma kamar wadanda suke tsaye da karantar da tauhidi tsaye da karantar da ilimi to ko wannan kadai ya isa ya sa su zanto wato ya ishe su lada ko kuma matsayi a gurin Allah Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa hu babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala gaskiya waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah hadith babu wanda ya kai Allah gaskiya to amma duk da gaskiyar sa bai takaita akan shaidar sa ba sai da ya hado da shaidar mala'iku ya hado kuma da shaidar ulul ilmi ba abota ilmi dan ya nuna maka cewa al'amari in ya zanto muhimmi ne to ko kana da gaskiya karka takaita akan gaskiyar ka kadai nemo waɗansu wanda za su ƙara mara maka baya akan fito da wannan al'amari muhimmi babu wanda ya kai Allah gaskiya amma bai takaita akan shaidar sa shi kadai ba dan ya nuna maka muhimmancin karfafa shaidu ko dalilai akan abu wanda yake mai muhimmanci ko da kuwa kai da zaka ba da shaidar kai kadai ma ka isa saboda yayi wannan wannan yana nuna maka wato muhimmancin yin haka a duk sanda al'amari ya zai yana da girma sannan kuma wannan yana nuna maka cewa duk wani ilimi duk matsayinsa to kasa yake da ilimin tauhidi darajarsa kasa take da darajar ilimin tauhidi domin ubangiji subhanahu wataala shi da kansa ya kafa shaida akan ilimin tauhidi ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa dan shi ne ilimin tauhidi Allah ya ba da shaida akan wannan ko bai takaita akan haka ba sai da ya hado da shaidar mala'iku ya kuma hado da shaidar ulul ilmi to wannan yana nuna maka babu wani abu wanda ya kai ilimin tauhidi daraja a cikin ilimin muka duka duk sanda aka ce shaida ba ta yiwuwa sai ga abin da kake da tabbaci a kansa baka ba da shaida akan abin da kake kokonto ko kake ta baba ko kake waiwai kana ba da shaida ne akan abin da kake da yaƙini da tabbaci cewa abin nan haka yake Ubangiji subhanahu wataala ya ba da shaida akan tauhidi domin wani abu ne da yake babu kokonto babu shakka a cikinsa ko kaɗan dalilansa dalilai ne na gani da ido babu wani wanda zai dubi dalilai na halittarsa da halittarsa mai da ƙasa da abin da ke kewaye da shi ba tare da ya samu yaƙinin cewa lallai Ubangiji subhanahu wataala shi kaɗai ne kuma shi kaɗai ya cancanci a bauta masa saboda haka dukkan wani wanda yake son ya kai martaba ta ulul ilmi to shi ma dole ya samu yaƙini da tabbaci a cikin iliminsa musamman ilimin tauhidi dukkan wanda zai zanto a cikin harkar tauhidi yana da rauni yana da tababa to wannan ba zai kai cikin safin ulul ilmi da Allah yake magana ba domin ba za su kai shaida akan abin da baka da yaƙini akan sa ba don haka baka cikin wanda za su ba da shaida shi yasa ko me kake yi duk wani ilimi kake yi to kakka yi wasa da ilimin tauhidi na kula yana daga cikin manhajin jami'atul islamiyya kowane irin takhasus kake akan kowane fagi kake karatu to ilimin tauhidi yana ɗaya daga cikin ilimin mukan da zaka fara da shi ka ƙare da shi na san wanda suke kulliyatul qur'an haka ne wanda suke kulliyatul hadith haka ne wanda suke kulliyatul shari'a haka ne wanda suke kulliyatul usulul din da wannan ne magar abin haka ne haka nan wanda suke kulliyatul lugha harshen larabci kawai suke karanta da waƙoƙin jahiliya to amma akwai ilimin tauhidi tun daga ajali na farko har su fita saboda duk wani ilimin da za a goya maka shi in dai ba ka ɗauke da ilimin tauhidi to wannan ilimin naka jigari-jigari ne banza-banza ne ba ilimin kirki ba ne saboda haka in baka samu ilimin tauhidi da yaƙini da tabbaci ba to ba za ka shiga cikin sahun waɗanda za su ba da shaida ba ka shiga cikin waɗanda Allah zai sa su don kamar yadda na gaya muku ba za ka ba da shaida akan abin da kake ta ba sai abin da kake da yaqini da tabbaci a kansa. Allah ba zai kawo wani dan jigari-jigari ya sa cikin shaidansa ba. Zai sanya wanda yana da tabbas cewa ya san abin kuma ya kwankwada abin. Saboda haka mutum ba zai shigo cikin ulul ilmi ba sai yana da wannan. Anan za mu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai ambaci manzanninsa ba. Ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu bi ce wa rusuluhu ba. Sai ce wa ulul ilmi. Sai ba kawo manzanni ba. Saboda me? Saboda ulul ilmi ta kunshi manzannin annabawa da manzanni da kuma sauran a'ammu. Da an ce manzanni to kaga anan sai an bukaci kuma an kawo wasu da ba. Ko aka ce manzanni aka ce kuma ulul ilmi an ce to su ba su da ilimin ne aka ware su. Amma da aka ce ulul ilmi to kaga farkon waɗanda suke in ana maganar ilimi farkon waɗanda za su su ne manzannin Allah. Wanda suke samu daga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye. To sannan kuma saura duka daga ainihin hasken ilimin annabawa suke dosana. To saboda haka aka ambaci ulul ilmi ba ambaci an saboda annabawan za su shigo cikin ulul ilmi a karan farko. Sannan kuma fa'idar yin haka har ila yau fa'ida ta biyu. Dan a nuna maka cewa ita irin wannan shaidar cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah tana daga cikin abin da ilimi na hakika yake haifarwa. In dai ilimi ne na hakika to farkon abin da zai haifar ga mai wannan ilimin shine ya sa masa jin cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Allah ɗaya ne. Sauraka min mujabatil ilm wa min muqtadayatil ilm. Farkon abin da suke ilimi yake hukuntawa shine wannan. Saboda haka wanda duk ya kasance daga cikin ma'abota ilimi to yana ba da irin wannan shaidar. Wanda yana nuna duk wani wanda bai ba da wannan shaidar ba, duk wani wanda bai ba da wannan shaidar cewa Allah kadai shi ne ma'abocin wato shi ne abin bauta shi kadai ba, bai ba da wannan shaidar ba to yana daga cikin ulul jahali. Wanda duk bai ba da wannan shaidar to yana cikin ulul ilmi, yana cikin ulul jahali. ما أبو تاجه بل من أعظم الجهال. أعظم الجهال ما باب جاهل اللي يكوننا سبراك دك إندك كيغا إلمي يزن توبك فهي تشيوى ألا ليشيني أبو موتابا بك يدد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دك إندك كيغا إلمي تو جاهليني سبراك كجيك كقالي a kowane fanni ka kure. Amma in babu sanin ashhadu an la ilaha illallah to mutum yana cikin ulul jahili. Shi yasa aka yi tansisi akan ulul ilmi dan kasancewa dukkan mai ilimi ilimi na gaske to yana cikin masu ba da shaida cewa babu abin bauta da gaske sai Allah. Sauraka aka fito da wannan. Sauraka duk surutun mutum duk kakacin mutum in dai baya wannan shaidar to babu shakka wannan ba iri ba malami bane ba masani bane. Sannan hikima ta hudu dan a fito da shaidar Ubangiji kanta ta kanta shaidar Ubangiji ga ulul ilmi cewa ulul ilmi ne shi yasa aka yi tansisi akan ulul ilmi su kansu su samu shaidar Ubangiji cewa su masana ne. Allah ya ce qa'iman bil qisti wato Ubangiji yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai shi alharin yana mai tsaye da adalci, yana tsayayye da adalci cikin dukkanin al'amuransa a cikin kowane yanayin Ubangiji a tsaye yake da adalci bai gushe ba, yana mai sifantuwa da adalci a cikin ayyukansa da cikin maganganunsa da cikin tsare-tsaren al'amuransa da yake yi tsakankanin bayansa. Haka Ubangiji yana kan tafarki wanda yake madaidaici cikin abin da duk yake ba da umarni a kansa ko yake hani game da shi cikin duk abin da Ubangiji ya halitta ko ya kaddara. Allah tsaye yake da adalci. Saboda haka Allah ya yi shaida, mala'iku sun yi shaida, masana ma'abota sani su ma sun yi shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala alhalin yana mai tsaye da adalci, yana mai magana da adalci, yana mai bada labarin adalci, yana mai hukunci da adalci, yana mai umarni da adalci. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kalmar ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya da kuma ta fuskar adalci. Ubangiji subhanahu wataala mai gaskiya ne a cikin dukkan labarurrukan da yake bayarwa, mai adalci ne a cikin dukkan hukunce-hukuncen da ya shar'anta. Umarni ne ko hani, Allah mai adalci ne a cikin wannan. Kamar yadda annabin Allah Hudu alaihi salam yake cewa inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle ubangijina yana kan tafarki madaidaici. Hakanan ubangiji lokacin da ya bada misalin kansa da wanda yake shirka da shi, yace hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim, shin wannan zai yi daidai da wanda yake umarni da adalci kuma yake bisa tafarki madaidaici? Shine Allah zai yi daidai da wanda yake shirka? Babu, ba su taba zama daidai ba. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci, yana kuma umarni da kyautatawa. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya halicci sammai da kasai da adalci. Ba dan adalcin ubangiji ba, sammai da kasai ba za su tsaya ba. Hakanan bautarsa shi kadai ba tare da hada wani cikin bautarsa ba, wannan shine hakikanin adalci, shine tsantsar adalci. Hakanan sakamakon da yake zai yi wa mu'mini ranar gobe kiyama da gidan aljanna cikakken adalci. Hakanan kafirai da zai saka musu da gidan wuta, wannan ma adalci ne. Saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine khairu shahidina, shine asdaqul qa'ilina, shi yafi masu shaida kowanne masu ba da shaida alkhairi, kuma shine yafi su gaskiya. Saboda haka shaidarsa da ya bayar akan kadaitakarsa da tsayuwarsa da adalci ita ce mafi girman shaida. Babu shaida da ta kai wannan. Mafi girman shaida ita ce shaidar Allah da ya tabbatar da cewa shi ne kadai abin bauta kuma tsaye yake da adalci. Saboda haka shirka da Allah subhanahu wataala wanda shi ne kishiyar kadai ta Allah yafi kowane zalunci zama zalunci, shi ne azramul zulmi. Saboda a'dalul adli shi ne tauhidin Allah subhanahu wataala, shaidar da Ubangiji ya bayar akan tauhidinsa. Allah yana cewa qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa bainakum, ka ce wani abu ne yafi girman shaida, ka ce Allah shi ne mai shaida tsakanina da ku. Allah yana cewa qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, ka ce Allah ya isa ya zanto mai shaida tsakanina da ku da wanda yake da ilimin littafi. Kaga wannan shaidar Allah ce da ta mala'iku da ta masana ilimi akan tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ayar gabanin wannan qul ladina kafaru lasta mursala, kafirai suna cewa kai ba manzo bane, to shine Allah subhanahu wataala yace Allah shi kadai ya isa ya bada shaida. Qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira, ka ce Allah ya isa ya zanto mai shaida tsakanina da ku, lalle shi ya kasance gabayansa khabiran, masani ne kuma basiran mai gani ne. Allah ya sake cewa la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Allah ya ƙara tabbatar da wannan tauhidin bayan ya ambace shi da farko a matsayin abin bayar shaida a kansa, sai kuma ya faɗe shi a nan a matsayin hukunci. Na farko شهد الله انه لا اله الا هو, الله سبحانه وتعالى ya bada shaida akan cewa babu abu bauta da gaskiya sai shi. Sai kuma ya sake maimaita wannan dan ya zanto kuma wannan shi ne hukunci, yayi shaida kuma yayi hukunci, yayi shaidar babu abu bauta da gaskiya sai shi, ya kafa shaidu da mala'iku, ya kafa shaidu da masana ilimi, sai kuma ya yanke hukunci la ilaha illa hu, babu abu bauta da gaskiya sai shi. Shi kadai ya cancanci abauta masa, shi kadai ya cancanci abauta masa. Saboda haka kakka dauka wannan kawai tikirari ne. Duk sanda aka zo a kotu za a kawo case din da ake yi, za a kuma nemo shaidu. Case din mu anan shine tauhidin Ubangiji, tabbatar da Allah shi kadai ne. Saboda haka ana buƙatar shaidu. Allah ya ce ni ne mai bada shaida na farko, sai mala'ikuna, sai ku kuma masana ilimi malamai to an gama samar da shaidar da babu wanda ta kaita shaidar Allah shi da kansa shaidar mala'iku shaidar ulul ilmi ai an gama komai to sai hukunci to hukunci shine la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya kamar a ce to shikenan kotu ta tashi ta yanke hukunci daga yanzu babu abun bauta da gaskiya sai Allah dora kakka dauka kawai mai ne babu wani abu mai alqur'ani
Allah
sai dai baka gane ba baka gane ba babu mana ne wanda zai musu sanan Allah ya ce al-azizul hakim shine al-azizu mabwai al-hakimu mai cike da hikima shine kaddarfa wanda ba a rinjayarsa babu abin da yake gagararsa duk abin da yayi niyya sai ya tabbata sannan babu wani wanda zai kara da shi yayi nasara babu wanda zai kara da Allah kuma yayi nasara haka babu wanda zai iya cutar da Ubangiji subhanahu wataala cikin dukkan lamarinsa shine al-azizu saboda duk ta inda ka kullo ba za ka kai ba za ka yi labari ba duk ta inda ka fito shine ma'ana al-aziz al-qawi sahibul bana sannan al-hakim wanda yake gwani ne mai hikima ne cikin dukkan maganganunsa duk maganganun Allah cike suke da hikima hakanan cikin ayyukansa duka hakanan cikin tsare-tsarensa duka duk cike suke da hikima saboda haka hukuncin Ubangiji tattare yake da hikima ilimin Ubangiji cike yake da hikima saboda haka hikimarsa ta tattaru a cikin maganganunsa ta tattaru a cikin ayyukansa saboda haka duk abin da Allah ya bada umarni da shi to kyakkyawan abu ne don akwai hikima a ciki duk abin da Ubangiji ya hana to wannan abu mummunan abu ne barinsa shine hikima shine hankali duk labarin da Ubangiji ya bayar gaskiya ne saboda haka duk abin da Allah ya so ya halitta to halittar wannan abin daidai ne a wurin Allah babu wani abin da Allah zai halitta ya zanto ba daidai ba saboda haka hakimun ne fi iradatihi wa fi aqwalihi wa fi af'alihi wa fi tadbirihi cikin dukkan al'amuransa Allah mai hikima ne saboda haka Ubangiji ya rufe wannan ayar da wannan da waɗannan sunaye mafiya kyau nashi guda biyu al-azizul hakim don ya zama dalili a kan adalcinsa domin ba zai yiwu ba ga wanda yake da hikima kuma wanda baya tsoron kowa baya tsoron komai ba wanda zai iya masa komai ba zai yiwu ba ga wannan kuma ya yi tasarrufin da ba adalci ba ya yi wani abin da babu adalci a ciki ba zai yiwu ba in ka ga mutum yana ƙin yin adalci to akwai wani abu na tawaya tattare da shi ko wani abu na nakasa tattare da shi ko dai rashin sanin hikimar abin da yake yi da rashin gane hunin abin da yake yi ko kuma saboda wani tsoro da yake tsoron wani abu da yake tsoro a rayuwarsa shi zai sa shi ya zalunci to Allah duk ba shi da wannan aziz ne sannan kuma hakim ne saboda haka babu abin da zai hana shi ya yi adalci don haka dukkanin al'amuransa adalci ne don saboda cike suke da hikima cike suke da izza kuma wani dalili ne akan kadaitakarsa da kuma kadaitakarsa da wannan sifofi guda biyu al-aziz wal-hakim babu wanda yake da cikakkiyar sifa ta izza sai Ubangiji babu wanda yake da cikakkiyar sifa ta hikima sai Ubangiji subhanahu wataala Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa zalladi na 14 1280 zuwa 81 yake dunkule wannan ayar duka yake cewa wa qad tazammanat hadhihi al-ayatu thalathata usul wannan ayar ta kunshi shikashikai guda uku shi shike na farko shahadatu an la ilaha illallah shi shike na biyu annahu qa'imun bil qist qa'imun bil qist shi shike na uku annahu al-azizul hakim tabbatar da Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta babu abun bauta da gaskiya sai shi tabbatar da cewa tsaye yake da adalci cikin dukkan al'amuransa tabbatar da cewa shine gagara ba dau da hikima wadannan sune talatatu usul da wannan ayat ta kunsa shine mallan yace fatazammanat wahdaniyatahu almunafiyata lishirk wannan ayat ta kunshi kadaitakar ubangiji wanda wannan yake shiyanci kafirai da shirka an ce Allah shi kadai ne abun bauta kaga wannan ya kore dukkan wata shirka bai dace aiwa Allah ita ba watadammanat adlahu almunafiya lidhulmi sannan ayat ta kunshi adalci ubangiji wanda yake shiyanci zalunci saboda ubangiji baya zaluntar kowa ba abinda zai sa ma ubangiji ya zalunci akan me sannan watadammanat izzatahu wa hikmatahu sannan wannan ayat ta kunshi wato izzar ubangiji da kuma hikimarsa almunafiyata lidhulli wasafa wanda suka yi hannun riga da kaskanci ko kuma wauta saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana da izza babu maganar kaskanci tare da shi yana da hikima babu wata maganar wauta watadammanat tanzihahu an ash-shirki yayin da aka tabbatar da Allah adalci abin nan tauhidin sa kadai take sa to kaga wannan aya ta kunshi tsarkake ubangiji daga shirka ta kunshi tsarkake shi daga zalunci ta kunshi tsarkake shi daga wauta fa fiha ithbatu at-tauhid wa ithbatu al-'adl wa ithbatu al-hikmah wa ithbatu al-qudrah a cikin wannan aya akwai tabbatar da tauhidi shine la ilaha illa huwa kaga an tabbatar da tauhidi a cikin wannan aya akwai tabbatar da adalcin ubangiji qa'iman bil qist a cikin wannan aya akwai tabbatar da hikimar ubangiji cikin dukkan ayyukansa al-hakim da Allah ya ce sannan kuma a cikin ta akwai tabbatar da kudirarsa shine al-aziz domin al-aziz shine wanda babu abin da yake gagararsa kamar yadda muka yi bayani saboda haka wannan aya ta kunshi waɗannan usul din gaba daya sannan Allah ya ce
inna ad-dina 'inda Allahi al-islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
إن الدين عند الله الإسلام للي الدين na gaskiya a gurin Allah shine musulunci makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum dan zalunci a tsakanin su kuma yakfur bi ayati llahi wanda duk ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allaha sari'ul hisab to lalle Allah mai gaggawar hisabi to kaga bayan duk abin da kaje a baya na tabbatar da wahdaniyar ubangiji da shaidar Allah subhanahu wataala kan wahdaniyar sa da ta mala'ikun sa da kuma ta ilulul ilmi masana Allah da sifofin da ubangiji ya sifanta da su na kasaita akwai wani addinin kuma da zaka kira addini ba musulunci ba ai an gama magana saboda haka Allah ya ce inna ad-dina inda Allahil Islam saboda haka wannan sakamako ne abinda kaji na tabbatar da wahdaniyar ubangiji to in har haka al'amarin yake cewa Allah shi kadai ne babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma da ku sun bada wannan shaidar ulul ilmi sun bada wannan shaidar sifofin da Allah ya sifanta da su sun nuna shi ya cancanta kadai a bauta masa to akwai wani addini ko ba musulunci ba saboda dukkan wani addini da ba musulunci ba to ya kishinci waɗannan abubuwa yakin shinci dayantar ubangiji subhanahu wataala yakin shinci tsayar da adalci da ubangiji subhanahu wataala ya fanta da shi saboda babu abin da ya rage illa musulunci ya zama shine addini shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan ce inna ad-dina inda Allahil Islam lalle addini a gurin Allah shine musulunci addini yana nufin al-milla yana nufin ash-shari'a yana nufin addini da ake bautar Allah da shi ko ake wata bauta da shi yana nufin kuma al-shir'a wato wata shari'a ko wani tsarin dokoki na zamantakewa duka kalmar addini tana zuwa da wannan ma'ana ko dai wani tsari na bautar Allah ko kuma wani tsari na zamantakewa na hukunci tsakankanin mutane Allah ce lakum dinukum waliyadin kaga dinukum suwaye ake nufi da kum dinnan sune mushrikan Makka mushrikan Larabawa Allah ce lakum dinukum addinin ku kuje na ku ne waliyadin bima addinina nawa ne kaga abinda suke kai na bautar gumaka an kira wushi ne an kira shi addini duk da jagwalwalan da yake ciki sunan shi addini haka ce addinai ke addinai duk da a gurin Allah dai addini ɗaya ne amma kuma dai akwai addinai barkatai suna nan saboda haka a nan annabi ya ce Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu lakum dinukum ku je da addininku waliyadini ni ban tafi da na addinin saboda haka kaga ashe in aka ce addini ana nufin wasu aƙidu wasu ayyuka da ake bauta da su sauran Allah ake bauta wa shi kaɗai ko ana bauta wa Allah tare da wasu ko kuma wasu kawai ake bauta wasu dodanni da kayan tsafe-tsafe duka waɗannan abubuwa ana kiran su addini wannan kalma ta addini insha Allah za mu yi bayani a kanta a karatu na gaba abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.